والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنا وقوديا قال الله سبحانه وتعالى ونسكين إيقون صدير درسة وساكي حد أمو أولا يمتي دمكير وقون سيسامنا البركة أسكنسة وتو يمتي لربا daren alhamis kenan a 28 ga watan jumadal akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da 1 ga watan 6 a shekarar 2011 lissafin miladiyya. Yau ci gaba da karatun mu na littafin 40 an-nawawiyya na al-Imam an-Nawawi wanda ya hada hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa jawami'ul kalim. A zamu tashi kan hadisi na 34 hadisin nan mashhuri da ina sa ran da kyautata zato mai karfi cewa dukkan ku kun haddace shi saboda shahararsa da kuma yawan zuwan sa a bakin malamai masu wa'azi. Yana da alaka da abubuwa ko matakai na inkarin abin da ba daidai ba, in an ga abu ba daidai ba ana aikata shi yaya za ka bi ka gyara shi, da me za ka gyara ko da me za ka canza, kamar yadda lafazin ya zo a cikin wannan hadithi din. Wannan shine hadithin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Na'am, bismillahirrahmanirrahim.
قال أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
Wannan hadithi kamar yadda malamin ya ambata al-Imam Muslim Ibn Hajjaj shi ya rawaito shi a cikin littafinsa Sahih, don haka hadithi ne da ba bukatar a tsaya ana magana akan isnadinsa ko ya inganta ko bai inganta ba, hadithi ne sahihi. Ya ce daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, kamar yadda muka sani hanyar al-Imam an-Nawawi a wannan littafi nasa shine iya sahabin yake faɗa, yawwa, domin shi an-Nawawi ba shine lalle zama shi ya ruwaito wannan hadisi da isnadinsa ba, yawwa, shi yasa kun ga yake faɗa mana anuwa ne. Duk littafin da kake karantawa na hadisi wanda ba mai littafin ne ya ruwaito hadisin da kansa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi salsala daidai anuwa ne haddathana wani ba, to za ka ga cewa ana faɗin sahabin hadithin ne kawai. Wannan kuma don ya taimaka mana wajen wato ikhtisari a takaita, ba sai an gaya mana dogon salsalar a ce Muslim ya ce haddathana wani haddathana wani an wani har zuwa Abu Sa'id al-Khudri har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yau kasancewar ba su suka rubuto ba. Haka ga za ka gani yayi a littafinsa Riyadus Salihin da yake hannunmu muke karantawa, ko shi ma za mu ga baya gaya mana illa sahabin hadithin saboda ikhtisari, domin kuma ba shi ruwaito hadithin har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallama da kansa ba, domin shi mutaakhir ne a karnin na 7 farkonsa ya rasu. To yana cewa dai wance ba farkonsa ba kai wajen bayan tsakiyarsa. Abu Sa'id al-Khudri magana a kansa ta wuce, ko mun yi magana a kansa da wane ne shi, sunansa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Sa'labah al-Ansari al-Khazraji al-Khudri. To mun yi magana dai akan sa ba sai an maimaita ba. Radiyallahu anhu yace sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi فإن لم يستطع فبقلبه وذلك adhaful iman wannan hadisi kamar da ya faɗa muslim ya ruwaito manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga wani munkari zamu zo mu magana me ake nufi da munkar yace falyughayyirhu to ya jirkita shi ya canza shi ya canza masa yanayi bi yadi fa illam yastati in bai samu iko ba ma'ana ba shi zai iya ba ba zai iya hanawa da hannunsa ba fa bi lisani to ya hana da baki fa illam yastati in kuma ba zai iya da harshen ba ma da bakin nasa ba to fa bi qalbihi to sai ya canza da zuciyarsa ma'ana ya canza da hannu in ba zai iya ba ya canza da harshensa in ba zai iya ba ya canza da zuciya وذلك اضعف الايمان wannan na karshen a canzawa da zuciya shine mafi raunin imani a wannan hadisin kin kamar yadda muka ji shi da yawa daga cikin mu sun haddace shi kuma la'alla mun shaji maganganun malamai akan sharhin sa amma daga cikin yan kadan daga cikin fa'idodin zamu samu akan sa insha Allah muna fata Allah mu dauke ba mu tawfiki akai kuma lokaci mu samu lokacin da zai isa mu gama shi a na farko mu kalli wannan hadisin malamai suna cewa hadisin nan ka'ida ce a babin al'amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar al'amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar jigo ne babba a cikin addinin musulunci har wasu malamai suna cewa da za a sami rukuni na shida a ce musulunci yana da rukunai guda shida ba biyar da muka sani ba to da amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar shine zai zama me ake nufi da al amr bil ma'ruf da kuma an nahyu anil munkar umarni da abin da yake shine ma'rufi da kuma hani daga abin da yake shine munkar tambayar ita ce me ake nufi da ma'ruf me ake nufi da munkar a shar'ance ba tare da mun dau lokaci haka ba abinda ake nufi da munkar shine kullu ma urifa husnuhu bishar'i kullu ma urifa husnuhu bishar'i duk abinda aka sani a shar'ance cewa mai kyau ne to ne shi ake cewa ma'rufi yawa ba wai ana nufin duk abinda mutane suka sani ba sai ya zama cewa kenan duk abinda mutane ba su sani ba kenan ba daidai bane wannan kun ga ba haka ake nufi yawa abinda mutane suka san cewa a shari'a ta tabbatar da cewa abu ne mai kyau to shi ake cewa al-ma'ruf shi kuma munkar shine duk abinda shari'a ta kyamata kullu ma urifa qubhuhu bishar'i duk abinda aka san munin sa cewa mummuna ne amma ta hanyar shari'a me yasa ake cewa ta hanyar shari'a dan a fidda son zuciyata ni mai magana a fidda son zuciyarka a fidda son zuciyar kowa ba abin da ka sani ko ni na sani shine lalle ya zama shine abin da shari'a take so ba abin da ita shari'a take so ta yadda da cewa mai kyau ne to shine abu mai kyau abin da kuma shari'ar sai ta ce ba mai kyau bane to shine mai kyau a shine ba mai kyau ba ma'ana kenan shi ma wannan dan kada ni in zabi abin da nake so in sa shi a layin ma'rufi abin da bana so kuma in sa shi a layin munkar na fata mun fahimci wannan ma'ana kaunuhu ma'rufan wa kaunuhu munkaran لا يتعلق بذواتنا وبرغباتنا وبأهوائنا إنما يتعلق بما ثبت في الشرع كتابا وسنة يوا كسن تور أبو معروف ني أشر أنت حكم منكر ني باش دا علاقة دا ذات مو دا رأي مو دا كما أبن دا زوشير متكسو أما أنا كلن أبن دا شريعة تتبتر وأن أبو كذا ينا دا كيو تسيم سي ينا دا كيو كودا دكا مو كود ما في يوم ذا مدوكي تيوا واتوبا مي كيو بني in kuma abu ba mai kyau bane shari'a ta ce ba mai kyau ba to dole mu dauke shi ba mai kyau ba ko da son zuciyar mu na nuna cewa abin nan muna son sa muna so ya ci gaba muna sha'awar sa ina fatan mun fahimci wannan ka'idar farko kenan al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar umarni ya zo akan sa a cikin shari'a musamman Allah madauke yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun lalle a samu wata jama'a a cikin ku mun an ce jama'a nan abinda ake nufi ba lalle kowa da kowa a cikin ku ba ma'ana a samu wani yanki daga cikin ku yawa waɗanda aikin su shine za su kira mutane zuwa ga aikin alheri abinda shari'a ta yadda da shi kuma suna hana mutane duk abinda shari'a ba ta yadda da shi ba waɗannan kuma su ne masu samun babban rabo. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mana umarni, har ma a cikin umarnin da ya bayar dangane da al'amr bil ma'ruf wa nahyi munkar akwai wani abu na wa'idi a ciki, cewa ko dai ku rika hana junanku mummunan aiki, ku rika umarni da aikin alheri kuna hana junanku mummunan aiki, in ba haka ba Allah madaukaki zai sassaba zukatanku kuma sannan ya tsine muku kamar yadda ya tsine banu Isra'ila. Banu Isra'ila Allah ya tsine musu kamar yadda Allah madauke ba mu labari a cikin suratu al-Ma'ida, lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun, mai laifin nasu kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu fa bi sama kanu fa'alu. Allah madauke ce an tsinewa Allah an ci banu Isra'ila akan harshen Annabi Dawud da Isa dan Maryam saboda abin da suka sance suna yi na sako. Mai laifin sakon nan nasu shine idan bangaren su ko wani daga cikin su yayi laifi, to dai bangaren baya hana shi, sai kowa ya shiru ya kyale kowa ya ta laifi, ba a fahimtar wato ba a fuskantar da hani zuwa ga wanda yake mai laifi ne. Wannan abu ne da in har aka same shi a cikin al'umma to yana sababa Allah madauki yayi fushi da al'umma ya tsine mata, saboda babu masu wa'azi, babu masu cewa abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai bane a cikin su. Allah madauki ya kyauta. To wannan hadisin a dunkule mu kyale waɗancan akwai ayoyi da dama in ka karanta littafan da suka yi magana akan wannan babin, amma wannan yana mana magana ne akan wata ka'ida daban, matakan da zaka bi in ka ga abin da yake munkar. A yanzu mun san me ye munkar, duk abin da shari'a aka san cewa abu ne mummuna a shar'ance, duk abin da a shar'ance aka san cewa abu ne mummuna, ma'ana kenan ya zama haramun ne shari'a ta haramta shi, yawwa, to wannan shi ake ce ma munkari. To wannan hadisin akan sa yake matakan da zaka bi in kaga ana mummunan aiki ka hana mutane su daina mummunan aiki su koma su aikata kyakkyawa. Kaga kenan ashe wannan darasi ne da ya shafi masu wa'azi fiye da kasancewarsa ya shafi wanda ma bai wa'azi ba. Na fata mun fahimci abin da yake nufi. Duk da cewa lafazin man da aka kawo yana cikin alfazul umum, lafazza ne na umumi da aka ce man ra'a minkum munkaran, a cikinku duk wanda. Me yasa zaka fassara shi da duk? Saboda man din nan lafazi ne da in aka zo da shi to yana ifadar umumi, ma'ana ya shafi kowa da kowa sai idan akwai nassin da ya cire wani. Kun ganin cewa a cikinku duk wanda ya ga wani mummunan abu wanda shari'a ba ta yarda da shi ba, sai ya ce falyughayyirhu biyadihi. Kun ga nan ba a kawo tafsilin mai wa'azi ne ko ba mai wa'azi ba. Yawwa, amma kasancewar shi umarni da aikin alheri da hani daga mummunan aiki wani abu ne da yake buƙatar ilimi. Duk mutumin da yayi shi ba ilimi to a kuskuren da zai fada ya fi yawan daidai ɗin da zai aikata. Saboda me? La'alla saboda jahilcinsa abinda ba munkari ba ne sai ya je yana hana mutane, abinda kuma daidai ne shari'a ta yadda, ma'ana abinda shari'a ba ta yadda da shi ba shi abinda yake munkari ne, sai ya zo yana umarnin mutane su aikata shi. Saboda me? Saboda ya jahilci hukuncin Allah a wannan mas'alar kuma bai yi karatu ba. Da haka wajibi ne akan duk wanda zai shiga harkar ilmantar da mutane da karantar da su ya zama cewa ya yi ilimi mai zurfi akan me zai fahimta daidai me zai fahimta ba daidai ba, kuma ya ɗauki ka'idan nan babba da kullum malamai in suka tashi mana magana akan ikhlasi suke magana akan ta, cewa duk mai wa'azi duk mai da'awa duk mai ilmantar da mutane ya zama cewa yad'u ila Allah kamar yadda Allah madauki ya faɗa, ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa qul hadhihi sabili, ka gaya musu wannan hanya ta ce ad'u ila Allah, ina kira ne zuwa ga Allah, ma'ana la ad'u ila nafsi, ba kira nake zuwa ga kaina ba don a girmama ni don a yaba ni don a ce min waliyi mutumin kirki, ina kira ne zuwa ga Allah a zo a bi Allah ai da'a ga Allah ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine asalin aikin da ya kamata ko niyyar da ya kamata duk mai wa'azi mai ilmantarwa ilmantar da mutane ya zama tana zuciyarsa. To wannan hadisi kamar da muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wannan siga jumla ta zo da siga na sigar da malamai a larabci suke cewa jumla ce shartiyya. Mece ce jumla shartiyya? Jumla shartiyya tana da wasu abu khasa'is guda biyu. ko khasiyya tani abubuwa guda biyu da dole a same su a fi'lu sharti da kuma jawabu sharti a samu fi'ilin da shike nuna cewa sharadi ne nan kuma a sami jawabin sharadi anan jumlar man ra'a minkum munkaran zaka dauke ta a ciki shine fi'ilu sharti amma fi'ilin kuma da aka rataye hukuncin akan sa shine ra'a kamar da zan zo magana menene jawabin wannan jumla din jawabin ta ko amsar ta shine falyughayyirhu biyadi duk wanda yaga mummunan aiki ana aikata shi to ya jirkita shi ya canza shi sai aka ce biyadihi da hannunsa a nan kun ga an sami fi'ilu sharti an samu jawabin sharti mun gane to magana mas'ala ta nan kenan malamai suna cewa ra'a anan wace irin ra'a ce ra'a a larabci iri biyu ce wani ga mana da wace da wace na'am ra'a basariya kenan ta ido na'am da ra'a qalbiyya jayyid ra'a a larabci iri biyu ce akwai ra'a basariya akwai kuma ra'a qalbiyya me bambancin kowace in an ce ra'a basariya ra'a ta ido ita ce kalmar ra'a da take nuna kaga abu da idanka ra'aytu ar-rajula waqifan 'inda babika naga mutumin yana tsaye a kofar gidanka in aka ce kai li'irabin wannan jumlar me zaka ce ra'aytu kaga fi'ili ne da fa'ili ar-rajula maf'ulun bihi mansub waqifan nan kuma hali ne yawwa dan haka ita wannan abinda ake ce mara'a basariya innama tansibu maf'ulan wahidan tana nasaba ga fi'il maf'uli guda daya maf'ulun bihi guda daya ake samu a cikin ta amma dayar wanda ake ce kaman dai yadda zaka ce ra'aytu sayyarata aljadida naga sabuwar motar nan yawwa ra'aytu almu'adhdhina yu'adhdhinu naga ladan yana kiran sallah ra'aytu ad-darrajata naga keken nan kaga duk wannan ai ka fadi gani kuma ka fadi abinda aka gani to abinda aka ganin nan guda daya ne a larabci dayar kuma ita ce ra'a al-basariya wato gani amma na zuci al-qalbiyya kai na'am ra'a al-qalbiyya gani amma na zuci wani irin gani na zuci wanda take nufin ra'ayi ba nazar ba me ma'ana ra'ayi ra'aytuhu rajulan salihan a gani na mutumin nan mutumin kirki ne kaga nan tayi nasba ga maf'uli guda biyu ra'aytuhu rajulan salihan har ma ya kai uku ra'aytuhu domin wannan hu shine maf'ulun bihi na farko ko yawwa ta ita ce fa'ili ra'a kuma mun sani ba muni fa'ili madi sannan rajulan shine maf'ulun thani salihan shi kuma maf'ulun thalith ko sifa na fatan fahimci wannan to idan ya zama ra'a ta zuci ce tana nasaba ga maf'uli biyu la'alla dai wanda suka karanta nahwu su kadai za su fahimci wannan bayani amma abin da yake so mu fahimta shine ra'a ili biyu ce akwai wanda ma'anarta shine naga abu da ido akwai kuma wanda ma'anarta shine a ra'ayina abu kaza kaza yake mun fahimci wannan yawwa wannan ita ce ra'a ta zuci ga kaga abu a zuci ma'ana ka dauki kai zama kana da opinion kana da ra'ayi akan abu kaza a ganinka abu kaza kaza ne wannan ita ma ana ce mata ra'a saboda ita asalinta maganar ra'ayi ne ba maganar ganin ido ba amma dan haka wannan da muke faɗa me yasa na tsaya nake nana ta wannan dace saboda maganar da malamai suka yi akan wannan ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ra'a minkum munkaran kun ga nan akwai ra'a fi'ili madi minkum jar wa majrur munkaran shine maf'ulun bihi haka ne ko to tunda an kawo maf'ulun guda ɗaya ne ashe kenan lalle wannan ra'a din wacce ce basariya ko qalbiyya kun ga da yake kun gane yanzu dukkan amsa basariya ma'ana ta basar ta gani da ido jayyid to sai anan sai malamai suka ce tunda ra'a din nan basariya ce kuma a jikinta aka allaka wannan hukuncin to ashe kenan a ka'ida ta me hana mummunan abu shine sai idan ya gani da idansa mun fahimci zancen kada kana zaune sai a kawo ma labari ai an yi kaza a gida kaza sai ka tashi ka je kai inkari ba tare da ka gani da idan ka tunda haka annabi ya faɗa cewa man ra'a wanda duk ya ga munkar sai dai suna cewa akwai wani abu suna cewa yunazzalu as-sama'ul muhaqqaqu manzilatar ru'ya bin nazari bil basar idan mutun yaji da idansa ai da kunnansa kai ji na haqiqa ya tabbatar da gaskiyar abin da yaji to wannan ji din yunazzalu manzilatar ru'ya ana bashi matsayin gani da ido me aka ce as-sama as-sama ba na labari ba sama'ul munkar din a ce kai ka ji shi laifin da ake da kunnanka ina jin kar mu hade shi da wancan sama'il labari ba sama'il labari ba in labari ne sam ba yake anan malami suka ce in labari ne kana zaune sai aka zo aka ce maka ai a gida kaza ana shan giya kai kuma ma'aikaci ne na ka je ka hana ko kuma alal aqalla yana daga cikin kokarin da kake in ka je ana laifi ka je ka ga cewa an daina shi to idan labari aka baka karkata shi da fushi ka ce za ka tafi inda aka bada labarin nan ka je ka aiwatar da aikin nan na farko ko dai ka yi bincike ko kuma ya zama kai ne ka zo ka gani da idanka zuwan da ka yi na ka gani ne da idanka in ba a ji tsoronka an tashi an gudu ba sai aka zauna aka ga lalle gashi kaga an ɗauko kwalba ana sha to anan sai ka yi abin da za ka yi na inkari mun gane wannan amma in ba haka ba al'asulu shine zama kai ne ka gani da kanka ba labari aka baka ba in ba haka ba to ba aikin ka bane inkarin ba wajibi bane a kanka sai suka ce idan labari ne in ji malamai in labari ne aka baka to wajibin ka shine an-nasiha ba inkari ba zamu zo mu magana malamai suka ce akwai bambanci tsakanin inkari da kuma nasiha mu da yawa muna daukar sa kaman abu daya ne ko yawwa inkari adyaqu min an-nasihati ma'ana idan ka kalli da inkari da nasiha to inkari yafi kunci shi babin nasiha yafi fadi nasiha suna ne mai fadi a cikin sa akwai inkari dai ne da ciki yawwa a cikin nasiha har yanzu akwai rubutu ka aika wa mutum ka ce kaza da kaza da kaza duk wannan ababin nasiha ne akwai ziyara akwai bada shawara duk wannan ababin nasiha zai shiga inkari kuwa galibi ana yin sa ne alanan nasiha kuwa tana iya zama a boye amma aka ce inkari to a bayyane galibi yake zama muna fahimtar abin tsayi to mu koma can farkon hadisi suna cewa kamar yadda malamai suka faɗa zahirul hadisi yadullu ala annahu la yajibu a alal mar'i al-inkaru hatta yara bi nafsihi kamar da muka faɗi wannan cewa zahirin hadisin nan yana nuna mana cewa ba wajibi bane ba tilas ne akan ka ka hana wani mummunan aiki da ake ba sai idan ka gani wato da idanka to sai kuma wancan ka'ida da malamai suka ambata ta yunazzalu as-sama'ul muhaqqaqu manzilata ar-ru'ya mun fahimci kuma me ake nufi da as-sama'ul muhaqqaq kuma ban bada misali akan wani mu as-sama'ul muhaqqaq ka ji wani abu na tabbas cewa wannan mummunan aiki ake misali ka ga wucewa a wani wuri sai ka zauna misali ko ka sai rake kana sha ko kana zaune dai a wani wuri sai a jikin ko misali a kasuwa ce a wata rumfar kasuwa sai ka ji wani motsi sai ka ji zance namiji ne da mace ka ji ana tattaunawa akan abin za a aikata wani abu na alfasha kaga wannan ai ka ji da kunnanka kuma ka samu tabbaci cewa wannan namijin da macen ba miji ne da mata ba ma'ana ajnabi ne da ajnabi mutum ne kawai ya haɗu da wata mace ba tasa ba domin idan ka auka kai inkari ya zama cewa miji ne da mata to anan kuma za su iya ɗaukar mataki a kanka ashe kenan kar ka auka sai ka ji cewa tabbas a cikin zancen da ka ji wannan matar ba matar wannan mutumin ne da suke tare ba to a lokacin nan wannan abin da ka ji ana yi duk da ba gani kai da idanka ba sauraro kake ka ji to wannan yunazzalu manzilata me ar-ru'ya malamai suka ce hukuncinsa ɗaya da ka gani da idanka sai ka iya juyowa sai ka kwankwasa kofa malam me ake yi ne to kaza da kaza sai kuma kai nasiha da zakai ko kai inkari wannan abu anan wuri ba daidai bane ko ma a ina ba daidai bane ka zo ka wato buya da matar mutane kaza da kaza ina fata mun fahimci wannan saboda jin da kai ji ne na tabbas cewa hakika wannan mutumi ba mijin wannan mata bace wannan abubuwan suna da bukatar fadakar da mutane akai wajen alaka kaga mutum da wata mata muddin baka da tabbacin cewa ba matarsa bace to kar kai mummunan zato ina fata mun fahimci wannan mummunan zato shi kansa shi kadai wani laifi ne in ka zace su da wani abu bayan baka da tabbaci akan cewa wato matarsa ce ko ba matarsa ba to kai din sai ka samu laifi maimakon ka sami wato wani abu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kofar masallaci a Madina sai matarsa Safiyatu bintu Huyay na bintu Huyay na ibn Akhtab wanda mun taba zance akan ta wani lokaci a wani darasi cewa babanta ba Yahudi ne yana cikin Yahudawan da aka lokacin da aka ci nasara akan su Annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ta kuma ya aure ta to wata ran yana tsaye da Safiya a bakin masallaci sai ga wani mutumi ya zo wuce to da ya ga mutumin haka sai ga kamar mutumin ya zo ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mace sai nan da nan ya juya canza hanya zai gudu me Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a lokacin sai ce ya ka ya ka ya ka zo saboda me sai ce inna ma hiya Safiyatu bintu Huyay bin Akhtab yace wannan matar da ka gani Safiya ce yar gidan Huyay bin Akhtab wato matata ni da matata ce ni ne da matata a tsaye anan ba wani bane domin daga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san manzo Allah ko yawa to idan aka bari mutum ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miki wannan mutumin ne domin da a ce ya bar shi mutumin nan har ya juya ya je fara raɗe-raɗe kai ni fa je na ga Annabi da wata mata to sai a bar addini Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tuhumar sa a zauna lafiya mun gani don haka dan ya taimaka masa sai ce zo 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 to shi yasa idan mutum yana da irin waɗannan abubuwan ko kanwarsa ce mata ko dai wata muharramiyarsa yana tafi da ita in ya ga mutanen sun ba laifi yayi musu bayani yar uwa ta ce fa muke tare da ita yawa saboda me dan gudun irin waɗannan abubuwa kar a tuhume shi amma ko bai hakan ba kai a matsayinka na mutum musulmi kar ka jefa kanka a cikin me mummunan zato in kai mummunan zaton ya zama ba haka ba to za a rubuta ma alhaki ina ka goko da ka fidda kanka gaba daya tunda ba bincike zaka je kai ba kawai ka ba ruwanka da shi kamar ma baka gani ba to kaga ba baka da zunubi amma in kai mummunan zato ka yanzu haka fa wani wata ya samu za a je ai kaza to kuma to hakika ka shiga wani tarko Allah madaukaki sai ka tube ya yafe maka ina fata mun fahimta musulunci yana son a tsare mutuncin mutane shi yasa kuma har yanzu a babin abin nan hisba harkar hisba tana bukatar karatu ita ma idan aka ce mutum aikin hizba yake yi to babban abinsa aikinsa shine ilmantarwa da nasiha da inkarin abin da zai iya inkari ba kowanne abu bane sai an yi iblagi me iblagi sai ka dauka kai report gun yan sanda ku je ku rubuta ku recording yau mun kama wane yana kaza domin mafi yawan abubuwan da ake hana mutane dama su aikata abubuwa ne akhlaqiyya marasa kyau haka ta bangaren moral abubuwa ma'ana abinda zai zubda mutuncin mutum da dabi'u marasa kyau to irin wannan kuma a shar'ance asali shine a rufa mutane asiri idan ka je wani lungu sai ka ga wani mutum da wata mace suna wani abu to ka kira su kai musu nasiha wannan haduwar ta ku haramun ce bai halatta ba ku zauna kai ka san ba matarka bace wannan ba daidai bane kaza ne ba a ce an dora maka wajibi sai ka dauko ka kawo shari'a ko ka kaiwa yan sanda an yi recording sannan za a tabbatar da ka aikin ka asali shine kai musu nasiha dan nan gaba kar su yi ina fatan fahimta don idan misali kace ko da zina ce ka gani da idanka to idan fa baka sami shedu irin ka guda uku da za su zo su ga abin da ka gani ba wannan abin da yake da wahalar a ganshi din ma'ana ba zancen runguma runguma ba sai an ga hakikatan zina ake yi a ga abin gaban namiji cikin gaban mace ya zama kowa daga cikin ku ya samu ikon da zai ga wannan abin ba tare da wani abu ya kare ba kuma zai iya tsayawa gaban alkali ya ce tabbas shi ya ga kaza to sannan fa ake zuwa ayi wannan shiri kun ga kowannan abin ya isa ya nuna mana kai Allah fa madaukaki da yasa abin nan da wahalar a ganshi ba dan komai bane sai dan a rufa mutane asiri. Yanzu a ce misali wani mutum ne haka mai daraja ko abokin babanka misali, a ce sai ka je ka ganshi kuma yana da dan abokinka, sai ka ganshi a irin wannan hali, kaga dan nan abokinka bai yi komai ba, in aka zo aka yada a gari cewa ga aikin babansa kaza da kaza, shi za a zubar masa mutunci, haka ne ko ba haka ba? Kowa sai ce ayo babansa ma ba nan je a kama shi kaza, ko me ya zama, duk abin da ya zama, ko ya zama babba mai shugabanci sai kaji ana faɗin wannan abun a gari, to wannan abun a shar'ance ba a san sa, shi yasa shari'a ta sa asali a irin waɗannan abubuwan, in ka gani ma kar ka zo ka kawo labari, shikenan ka shi, domin in ka kawo labari mutumin ya ji zai ce to ka kawo shi, duk in baka kawo ba ku bulala 80 za a yi maka na ƙarfi, kaga ashe asali shine ka rufa asiri kar ka abin nan ya zama asalin abin da muke so, in kaga laifi kokari za ka yi ka ja hankalin mai shi ya daina, ba sai an zo an yi tererensa ba, kar ka zo kuma kai ma kana aikin hizba ka zo kana ba abokanka labari, wannan shi ma ba daidai bane, yau a yau mun yi kamu sosai, mun a wuri kaza an aikata kaza, a wuri kaza ma an aikata, wannan duk ba daidai bane, ya kamata mutum ya tsaftace aikin sa ya zama don Allah yake yi, kuma domin a daina wannan laifin ba wai domin ya ci gaba da yaduwa ba, Allah mu dauke kyauta. To akwai wata ka'idar kuma har yanzu, al'amari na biyu inda yake cewa man ra'a minkum munkaran, malami suka ce munkaran dinnan akwai wani abu da za a fahimta a ciki, menene munkaran? Ya ga wani mummunan aiki ko abinda shari'a take kyamata bata yadda da shi ba, to suka ce fadin sa da yace munkaran yadullu ala anna al-hukma innama yata'allaqu bil munkari la bil fa'il, mun fahimci me nace? Yana nuna mana cewa wannan hukuncin da aka ce ka je ka hana ko ka canza, to ana magana ne da shi aikin ba mai aikin ba, mun fahimci zancen? Aikin ake so ka canza, amma ya mutum zai canza aiki in ana wani mummunan abu, ko a dau matakin da za a daina irinsa, ko kuma wannan wanda yake yi din ka ja hankalinsa ka yi masa nasihar ya daina abu kaza fa ba daidai bane, shi yasa sai suka ce tagyirin kawai zaka tsaya, duk abin da ba tagyirin ba to in ka yi shi zaka iya wuce iyaka kuma zaka yi laifi, misali in ka ga mutum yana shan giya sai ka zo ka haushi da fada ji mutumin banza yanzu kai ba shan giya a cikin jama'a kaza da kaza da kaza, to wannan ka wuce iyaka, ba haka aka ce kai ba, cewa akai ka hana shi kai masa inkarin cewa wannan abun ba daidai bane, shi yasa malamai suka kawo suka ce ka'ida ita ce ka fara na farko bayanin hukunci, bayanin hukunci shine ka zo ka gaya masa la'alla jahili ne bai sani ba, suka ce masa wannan abun fa da kake haramun, in an ce haramun ma'anarsa shine Allah ya haramta, in an aikata kuma za a samu zunubi, to ka ilmantar da shi, wannan shine matakin farko, la'alla zai ce a shi fa gaskiya a sanin sa wannan abun ba haka yake ba, duk da cewa har ko akwai abubuwan da ake ce ma al-ma'lum min ad-din bid-darura, abinda al-darura wajibi ne tilas mutum kawai ya san hukuncin sa, kamar misali hukuncin shan giya, ba wanda zai zo yanzu ce musulmi ne shi ya ce maka shi bai san hukuncin giya haramun bane ko ba haka ba, yau to amma dai asali ya zama wannan bayanin hukuncin zaka fara masa koda ya san cewa haramun din, sai ce to in yazo zai yi wani jayayya ya ja da kai to kuma sai ka dauki matakin ko tsanantawa ko wani abu, ka ce to Allah madaukaki fa ya hana wannan abu kuma ya ce duk wanda ya aikata shi zai sa shi kaza zai sa shi kaza zai masa kaza, in zina ce ka faɗi haka ga abinda Allah madaukaki ce a yau mutum a nan kuma duniya fa zai kai ga aima kaza ko a kashe ka ko a jefe ka ko aima kaza, misali kaga wannan ka dauki mataki na biyu shine tsananta hukunci, in kuma ya ki to shikenan sai kai iblagi, iblagi shine ka kai shi inda za a yi masa hukunci cewa na gan shi ne a tsaye yana kaza yana kaza yana kaza, to wannan kuma ka gama aikin ka, amma asali dai kada ya zama da zagi da cin mutunci aka fara nuna wa mutum cewa abin da yake ba daidai bane, duk mutumin da yake abu baya son kuma a munana masa dan ana so ya gyara komai laifin mutum duk girman laifin sa, to yana bukatar a gaya masa magana mai kyau, akwai laifin da yake kafirci? Babu. Akwai kafirin da yake fir'auna? Babu shi ma. A cikin tarihin kafiran da Allah madauke ba mu labari, amma lokacin da Allah ya aiki annabi Musa da annabi Harun wurin sa me yace da su? Sai ce faqula lahu qawlan layyina, ku gaya masa ku masa furuci furuci layyinan mai taushi ba mai kauri mai karfi mai zafi ba la'allahu yatazakkar la'alla cewa zai tunani ya tuno cewa wannan da'awar da yayi cewa shi ma Allah ne ya tuno cewa ba haka bane sai ya fasa sai ya dawo sai ya zama bawa ba Allah abinda kuma ake so kenan don haka duk girman laifin mutum ka bi shi a hankali din nan yafi kai ga cin nasara fiye da a ce ka hau masa da hargowa in ka hau masa da hargowa na farko zai tuna maka cewa kai fa matsayinka a wurinsa ba na wanda ya cancanta ko tilas ne ya karbi maganarsa ba yanzu misali ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi yana da tabbaci cewa shi annabi ne Allah madaukaki ya tsayar da mala'iku in ka saba masa zai iya turo mala'iku masu halaka ka ya san da wannan kuma duk mutumin da annabi ya tunkare shi sallallahu alaihi wasallam ya masa magana ya san wannan manzo ne yake masa magana to amma duk da haka uslubinsa hanyar da yake bi wajen gyara abubuwa hanya ce mai sauki mai taushi duk da cewa yana da kariya daga Allah to ballantana kai ballantana ni wanda yana bukatar ma mutumin da zaka gaya masa ya zama shi din ya yarda da matsayin ka kai ka gaya masa mutum mun fahimci wannan yadda dan adam yake tunani wani in ka zo ka matun kare shi yau kai kuma waye yaushe zaka zo ma kai har ka isa ka gaya mana wata magana to kaga ashe kenan kana bukatar ka bi hanyar lallami tafi samun a ci nasara akwai maganganu da yawa dai akan wannan babin la'alla wata munasabar in ta hada akan yadda ake yin da'awa ko wani abu mai magana akan wannan kar mu kasa karasa hadisin amma fili ne mai fadi kuma daliban ilimi masu ilmantarwa masu wa'azi suna bukatar sa da a ce duk masu wa'azi haka Allah madauki ya sa suke da taushin hankali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taushin harshe da uslubin magana da yadda za a je har a ce annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidansa ya je yaro bai hude ba shi da lafiya ya je ya gaishe shi har ya ja hankalin yaron ya ce ka musulunta mana yaro ya dubi babansa yana neman izini uban ya ce musulunta shikenan ya musulunta wannan saukin halin irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin safa ba wai gazawa bane ga mai wa'azi in kai shi ba wai ana nufin shikenan a ka wulakanta darajar malami ko wa'azi ai wani ma wasu mutane ma kamar da fadada su basu gamsu ma kai malamin bane ka cancanci ka gaya musu don haka ka bi a hankalin da zaka ilmantar da su la'alla wannan zai fi don haka ashe abinda ake nufi da munkaran malamai suka ce yana ta'allaka ne da shi laifin ba shi mai aikatawa ba kana hankalinka ya tafi kan mai aikatawar abin kake so a daina don haka duk wata hanya da kake tunanin za a daina abu to sai ka dauki matakin wato a daina wannan abun marar kyau a maimakon ka zuga mutane akai a fadinsa da yace falyughayyirhu ya canza shi me zai canza halin mutumin da ke laifin aikin to shi yasa aka kawo lafazin taghyiri tagiyiri aiki za a iya canza shi in ka gamsar da mutumin mai aikin ya daina irin wannan ya koma abin da ke yafi shi don haka a shikenan ba akan mutumin ne za ka hau wato ka ce bari a yi wa mutumin uquba ba yi wa mutum uquba wani abu ne da ya shafe shi shi sakamakon ya yi laifi Allah ne ya ce a yi masa amma kai so ake ka bi duk hanyar da za ka karanta adadin laifin da ake wa Allah a duniya shi ko in wannan ne hanyar karanta adadin laifin da za a yi wa Allah a duniya bayan Allah shi ne ya mallaki mutum din shi ya mallaki zuciyarsa shi ya halicce shi yake sa masa ya bar shaidan ma ya shiga zuciyar ya yi masa waswasi kaga a shikenan ya kamata kai ya zama kafi hakuri hakurinka yafi yawa fiye da wato zafin da za ka yi ina fatan fahimta don haka ashe hukuncin yana kan shi abin da za a canza ne ba laifin ba domin me shi wanda yake laifin yana da ahwal dinsa shi kuma laifin yana da nasa ahwal din wato halayen wanda yake laifi shine ai masa da'awa a ja hankalinsa ta hanyar nasiha ina jin na taba baku labarin abinda Abu Hanifa yayi ko wani lokaci da yaji labarin wani mutumi a gadin Bagdad yana cewa Uthman bin Affan menene bai yahudi ne ko kuma ta kissa anan na ba da ita wannan darasi na faɗe ta wurare da yawa kissar darasi ne babba a cikinta al-khatib al-baghdadi ne ruwaito ta a cikin tarihu baghdad a tarjumar abu hanifa abu hanifa mun sani shine wanda ake dangana mazhabar hanafiya gare shi shine wata rana a cikin garin baghdad sai ya samu labari wani mutumi mai aqida shi'a yana zagin uthman bin affan yana cewa ai Uthman dan Affan ba Yahudi ba Yahudi kuma Uthman fa dan Affan a ce masa ba Yahudi hankalin sa ya tashi wanda damu irin mu ne yanzu me za a yi masa ce ko a tattaru a tara samari a je a kone gidansa ko makamancin irin wannan wannan hanyar ba ita ce hanyar malamai ba hanyar malamai ita ce kwadayin su na zuciyar nan da ba ta da kyau a juya ta ta zama mai kyau shine asalin abin da ya kamata a ce mai wa'azi yana sawa a gaban sa fiye da zancen ko kaskanta wanda ya laifi ko wulakanta shi sai a lokacin nan sai ya bari sai da dare yayi shi Abu Hanifa sai ya tashi tinkis har sai ya tafi gidan mutumin salamu alaikum salamu alaikum sai suka zauna ce mai a kar makallahu da kanka har gidana gashi gashi shi wani abu ne ya kawo shi ce mai ya kawo ka yace ya zo ne ya nemi yar wannan mutumin aure ga wani mutumin daban sai ce a to ai madalla sai ce mutumin nan kamar yadda aka saba in ka je zaka nemo mutum aure ai zaka yi ba shi ko ka ce ai mutumin kirki ne yana kaza yana kaza yana kaza sai yake cewa mutumin nan yana sallar dare sallar dare ma da qur'ani yake gaba daya a dare daya zai sauke ma qur'ani a sallar dare kuma sanan dukiyarsa gaba daya ya sare ta ga addinin musulunci duk abin da aka ce ana so ayi addini ayi nema na taimakon addini yanzu zai dauki kudi ya ce aje ayi kaza kullun haka yake kuma da rana azumi ba rubuwa da azumin nafila shine sai mutum ya ce to wannan in dai mutum irin wannan ne me zai hana a aurar da ya gare shi shi in ji fa uban yarinyar ke sai Abu Hanifa ya ce masa to amma kuma da matsala sai ce a wace matsala sai ce matsala ita ce mutumin nan fa bai hude ne sai mutum ya yi shiru haka ya za a yi kuma bai hude haka ya haka yana sallar dare yana kaza yana kaza yana azumi kuma ya zama bai hude shi fa mutumin ne yake faɗin haka da kansa sai ce masa a to amma yanzu akar maka Allahu mutumin da kace masa bai hude kuma har ka zo gidana in bashi yata ai bai kamata in bashi yata sai Abu Hanifa sai ce masa me zai hana ka bashi bayan ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuma mun san Usman ai ko Usman wane ne ya auri ya ayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu ya auri Ruqayya da ta mutu aka bashi Ummu Kulsum to a lokacin sai mutumin ya gane ashe wa'azi aka bo masa sai ce ashe Abu Hanifa so yake min wa'azi cewa Uthman din da jiye da daddare nake ce masa a jiye da yau da safe nake ce masa da Yahudi ashe ga irin ayyukansa mutumin kirki ne mai kaza mai kaza mai kaza ya ku za a yi mai irin wannan abu ya zama bai hudu wannan shine sababin sa ya bar wannan harkar bai taba zagin wani sahabi ba kuma daga baya kaga wannan hanyar ita ce hanyar da malamai suke bi su gyara abu domin abin da ya damu malamai shine halin da ake mara kyau ya juya ya zama mai kyau ina fatan mun fahimta to Allah ya kara mana basira wajen gyara abubuwa marasa kyau su koma masu kyau abu na uku bayan wannan sai ce biyadihi biyadihi malamai sun ce ijma'an sun yi ijma'i akan abin da ake nufi an sa masa qaidi bil qudrah ma'ana idan kana da iko ka canza da hannunka in kana da iko in baka da iko fa wajibancin ya fadi daga kanka ya sauka to sai suka kawo misali suka ce yaya za a yi zama mutum ya samu iko suka ce ko dai zama kai shugaba ne na al'umma shugaban al'umma zai iya yi biye da shi dan yanzu an ce wane ya ki yin kaza shugaba zai ce aje a sa shi lalle sai yayi abin nan na wajibi ko in yayi abu kaza marar kyau a kira shi ce me yasa kake kaza zai iya cewa a daure shi zai iya cewa a yi masa kaza saboda me shi shugaba ne yana da karfi a hannunsa wanda kuma ba shugaba bane yana da gida in abin a cikin gidansa ne danka ne yayi matarka ce ta yi kana da dama shi ma ka iya canzawa da hannu ko hannun nan me ma'anar hannu ko dan duka yawwa wani mataki da za ka dauka na karfi ka hana abinci ai shi ma hannu ne ko ce in ka sake kaza ba zan baka abinci ba yau yawwa to kaga wanda ba babansa ba zai iya masa wannan abun ba ashe kenan hanyoyin suna da yawa gurgudan abin da ke karkashin ka zaka iya miki akai haka nan idan mutum shugaban ma'aikata ne duk wanda ke aiki a wannan wuri a karkashin sa yake to shi ma zai iya ga in ya ga mummunan abu zai ce a to wannan abun a daina shi daga yau sai shi kuma kowa ka zan zai ce to yau oga ya ce a daina kaza saboda mai an yadda da wannan oga yana da matsayi a gun nan ya hana an fahimci abin to haka nan ko head of department ne ko malami ne a aji a makaranta duk kowa dai gurgurdan abinda Allah madaukaki ya sa karkashin sa to anan biyadihi dinnan take tasowa amma idan abu ana yin sa a inda baka da iko in baka da iko to wajibcin nan ya tashi daga kanka ya koma hannun wanda yake wannan mulkin a karkashin sa yake sai ya zama me maimakon inkari kai yanzu abin da ke wajibinka shine nasiha sai ka je nasiha ga wanda wannan abu yake karkashin sa mun fahimci wannan komai da matakin sa komai da ajin da malamai wato suka sanshi wannan abin da suka faɗa kenan akan wannan yace fa illam tastati fa illam yastati kai idan mutum bai iya haka ba fa bi lisanihi to sai da harshen sa ma'ana in baka da iko ka hana da wato da baki ai da hannu to sai ka hana da harshenka hanawa da harshe shine ka sa baki ka ce wannan abu kaza haramun ne Allah madaukaki ya hana sai kai nasiha kai bayani ka kawo ayoyi ka kawo hadisai in kuma mutumin ba wanda ma yake da fahimtar ayoyi bane to ka kawo masa hanyoyi na hikima mun san yana daga cikin a harkar da'awa wannan abin da ake cewa da'awa mun san da'awa da'awa ita ce ka rika kiran mutane zuwa ga addini mun san cewa fili ne na musamman ana yin karatu mai zurfi a cikinsa yanzu a jami'ar Madina akwai department ko akwai faculty sunansa faculty da'awa faculty abin da kawai ake koya maka kenan yawa nan ne faculty da ne karatu da'awa ma'ana a ciki a karkashinsa akwai department na aqida shi tauhidi kenan to nan ne namu akwai kuma department na ita da'awar tsagoranta kawai a zo a koya maka yadda zaka yi wa'azi to ana masters a ciki ana phd a ciki duk ana nan har yau a nan sai a dauki dan wani juz'iyya hadisi ɗaya misali yanzu wannan hadisin sai a ce ka je kai rubutu kai sharhin malamai ka dauko sharhin malamai akan wannan hadisin me suka faɗa a wuri kaza me ake nufi da kaza me ake nufi da in kai wannan irin karatun to duk irin nau'in mutane a duniya zaka iya tafiya da su kuma cikin sauki kuma ba tare da ka saba wa Allah akan abin ba muddin dai kana karanta abin yadda malamai suka ambata kuma kana tsabbaka shi kuma zaka daga cikin horon da zaka samu shine zaka guji harkar son zuciya kuma kullun asalin abin da ke zuciyarka damuwarka shine mutane su zama mutanen kirki da kwadayin cewa su gyaru fiye da kwadayin a ce sai ka canza su da ƙarfi yawa da uslubi mai kyau da komai irin waɗannan abubuwan zaka koye su Allah madaukake ya ƙara mana basira yawa a wannan wuri yake cewa in ba za ka iya da hannu ba to sai ce fa bilisanihi to ya zama cewa ka canza abin da harshenka malamai suka ce at-taghyir da aka faɗa falyughayyirhu aka ce ko suka ce at-taghyir sau da yawa in na ce muku me ake nufi da taghyir yanzu farkon abin da ya tabadaru ila dhihn abin da za ku fara tunani shine taghyiri ma'anarsa al-izala shine ka gusar da abu a neme shi a rasa ko to malamai suka ce ba lalle wannan shi ake nufi da taghyiri ba a ga cewa ba wannan abun kwata-kwata taghyiri wani gusar da abu wani nau'i ne zai iya samuwa za a iya rasa shi kai abin da yake aikinka wanda kuma shi ake nufi a wannan hadithin ba canza abin a lokacin ya zama babu wancan asalin ba ka kawo wani abin daban ba ba shi ake nufi ba abin da ake nufi kai yunkurin da za ka yi da kuma aikin da za ka yi ƙarshen hadithin zai nuna mana ba ce wai fa'in lam yastati fa bi qalbihi ba yanzu da zuciya kawai za ka iya canza abu daga fari ya koma baki ashe kenan taghyiri ba abin da ake nufi shi canzawa abu ya canza kala ka cire da inda ana zina a koma gaba ɗaya ya zama babu kwata-kwata har abada ba ba wannan ake nufi ba so ake nan ana dora maka kai aikin da za ka iya ne a kanka aikin da za ka iya shine in kana da iko sa hannu ka ga babu wannan ma'ana ka yi nasiha kalma ma'ana ka ce a daina saboda iko da kake da shi in kuma da lisani ne to ka sa bakinka ka yi nasiha cewa a daina kaza domin abu kaza haramun ne in kuma wannan ba zai yiwu ba to taghyirin da aka umarce ka mun gane taghyir taghyiri ba shine canji ba to canjin da aka umarce ka da shi shine a zuciyarka kiyamace abin kake ka kuma hakikanin gaskiya in ka kalli abin da yake cikin zuciyar mutum ba taghyiri sunansa ba amma kiyama shine ake nufi na fata mun fahimci abin yawa don haka taghyiri daban gusar da abu a ce babu shi kwata-kwata shi ma daban inda yace fa bi qalbihi yace kuma mene fa illam yastati fa bi lisanihi ko mun gama da wannan in ba ka iya ba kai da harshe ka sa baki cewa abu kaza haramun ne fa illam yastati sai yace fa bi qalbihi in ba zai iya ba shi kuma yayi da wato ya kyamace abun a zuciya sai yace wa zalika abu aful iman inda yake cewa wannan bi qalbihi din ma'anar ka ki abu a zuci shine zama ka barranta daga wannan abu in kaga ana shan giya ko ana caci ko ana kaza ko anan kaza abubuwa dai marasa kyau mataki na ƙarshe a matsayinka na musulmi da zaka aikata shine ka ji wannan abun baka san sa idan ka zo kaga a ce misali ka zo kaga wani yana shan giya sai ba za ka iya bude ba za ka iya sa hannu ka hana shi ba saboda baka da iko a kansa sai ya zama ka hana da bakin ma ba za ka iya ba ashe kenan akwai lokacin da hani da baki ma yakan gagara ba saboda an yanke maka harshe ba a'a saboda maslahohi da suke da alaka da abun me zai in kai kaza ko in ka hana kaza me zai je ya dawo za a iya samun matsala ko a harkar da'awa ko a rayuwar mutane ko a fitina ko a tada hankali in kaga in ka hana abu za a tada hankali to sakamakon maimakon kai hana abu a tada hankali gwanda a zauna ba a tada hankalin ba sai ai hakuri da halin da ake ciki zan zo mai magana wani a kusa da ƙarshe ina fatan fahimta to idan wannan shi ma ya gagara ai alal aqalla ba zaka ce dai a zuciyarka ka kyamace abu kaza ba in har ya zama dan adam musulmi ne mumini ne amma sai ya ji a zuciyarsa wai ya kasa kyamar shan giya ya kasa kyamatar zina sai ya ji kamar shi bai kamata a matsa ba wannan abun kar ai tsanani akan sa to yana da matsala a imani mun bai wannan wannan fa ba abu ne da sai ka fito ka faɗa ba ko sai ka ji a zuciyarka kawai ba ka san abu kaza wannan kuma ba wanda zai zo ya tona ya ga cewa kana kin wani abu ko ba ka yi mun fahimci wannan to wannan shine mafi karancin abin da zaka yi na wajibi to malami sun yi magana kuma akan wazalika adhaful iman din sun fassara wannan hadisin da wani hadisin daban cewa idan mutun ya ga mutane abin nan akwai hadisin da yake cewa a ƙarshen zamani wasu mutane za su zo suna munanan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن يعني وليس وراء ذلك من الايمان حبه مقدار حبه خردل سي يجي wanda yaja yayi mujahada da su ya yake su da hannunsa su masu wannan mummunan aikin yace wannan mumini ne wanda bai iya wannan ba sai ya yake su da harshen sa yace wannan abun fa da kuke ba daidai bane shi ma mumini ne wanda ya ki abin a zuciyarsa yace shi ma mumini ne sai ce a bayan wannan kuma babu misabina misqalu khardalin babu gurgudan kwayar komayya na imani a bayan wannan to sai malamai suke ta tattaunawa shin nan abu aful iman din nan ba shi da rikici kamar yadda wancan yake da rikici ko tunda aka ce abu aful iman kun ga akwai imanin kenan to amma wancan da aka ce bayansa babu gurgudan kwayar zarra ko komayya na imani sai malamai suke ta tattaunawa ibnu taymiya yake cewa wannan da ya faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan ba a nufin idan mutum ya kasa inkarin zucin ya kasa ba wai ya ki ba ya kasa inkarin zucin cewa ba shi da imani ba haka ake nufi ba nafiyin imani ne a zuciyarsa babu imani kwata-kwata ba yace abinda ake faɗa shine abinda ake nufi da imani wanda shu'ab ne yanki-yanki ne zaka dauki wannan kai da'a da shi ka dauki wannan kai da'a da shi ka dauki wannan ka bautawa Allah da shi to bayan kyamata a zuci babu wani abu da ya rage kuma wanda zaka iya dakowa kai aiki da shi kun fahimci abin ma'ana in dai har a zuci ma ba zaka iya ba to kuma babu wani abu da ya rage na imani da zaka iya dauka kai amfani da shi ka samu lada a wajen inkarin wannan abu abinda hadisin ke faɗa kenan ba don saboda kar ka zo ka ce idan mutum ya kasa inkari a zuci sai ka ce ya zama kafiri saboda ba shi da imani ibn taymiya ce ba a wannan babun ake wannan maganar ba mun fahimci abin ina so a fahimci sosai saboda wani saudiya mutane sukan dauki abinda ake nufi babu imani idan mutum bai inkari a zuci kenan kuma ya zama kafiri an ba haka ake nufi yawwa wani halin zai iya samun mutum ya zama an rasa wannan kyamar a zuciyarsa amma kuma ba kafiri bane saboda wani dalilin daban da zai hana kafircin a zuciyarsa na fata mun fahimci wannan yawwa to akwai abubuwan da yawa kuma gaskiya akwai wani mabu'in da ya dace a faɗa ko a magana akai. Akwai wata magana da take da muhimmanci musamman mu a zamaninmu nan, saboda an yi ta a zamanin sahabbai ma ba laifi mu ambace ta a ka'idar da malamai suka bayar na idan mutane suna aikata mummunan abu yadda za a hana shi ya zama cewa, ko kuma a ce an yi inkarinsa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan umarnin a wannan hadisi din. Wani zai karanta a wasu wurare a cikin littafan hadisi da littafan tarajim na malamai sahabbai tabi'ai da yadda suka yi mu'amala da shugabanni a zamaninsu. Sau da yawa wannan matsala saboda muhimmancinta yana da kyau a faɗa wa ɗaliban ilimi musamman masu wa'azi, kasancewar mu ne muka fi faɗawa cikin irin wannan matsalar a fiye da wani wanda ba mu ba. Shi wanda yake ƙasa ba mai karatu ba ne, bai cika fahimtar abin sosai ba sai abin da mu muka ɗora shi a kai. Haka ne ko ba haka ba? Yawwa, idan ya zama cewa mai aikata laifin nan shugaba ne a cikin al'umma, shugaban ƙasa ne, a khalifa ne, misali a wancan zamani khalifofi, kamar a zamaninmu shugaban ƙasa ne, gwamna ne, chairman ne, ko menene shi, sarki ne, misali yake laifi, wanne irin hanya malamai suka ilmantar da masu ilimi yadda za su bi hanya da za su gyara ba tare da son zuciya ba? Abinda suka ambata, akwai hadithai da dama da suka zo a wannan babin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa man ra'a fi amirihi shay'an falyansahu bainahu wa bainahu, duk mutumin da ya ga wani shugabansa yana aikata wani abu yace to yayi masa nasiha a shi da shi. Me ma'anar a shi da shi? Tsakaninsa da shi, ya je ya sallama kamar yadda kowane ɗan ƙasa zai nemi izinin a bashi ganin shugaban ƙasa. Ai, ana zuwa ka je da ɗan rubutunka a rubuce abu kaza ne, bayan abubuwa da kake aikatawa dai na alheri kayi kaza kayi kaza kayi kaza, to Allah ya saka da alheri. To daga cikin abin da ya kamata alherin nan naka ka ƙara masa danko shine muna fata kai kaza a daina kaza. Yanzu wanda ya je da wannan gun shugaba tsakani da Allah, shugaban nan indai da alheri a zuciyarsa ai zai karɓa, ko ba haka ba? Shi yasa a lokaci sai wani wata ran ya zo gun Abdullahi dan Abbas sai yake tambayarsa, na ga amirina, domin a lokacin su Abdullahi ibn Abbas akwai gwamnoni ƙanana da khalifofi sukan tura ko a wani wuri a wani gari. Misali a ce ba mun ji jiya muna magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh ibn Jabal Yaman ba? Yawa, to idan ya je shi ne mai musu sallah, kuma shi ne sarki, shi ne mai shugabanci da komai da komai, in wani abu ya faru sai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matsala fa a wuri na an samu kaza. To haka a Basra akwai, a Sham akwai, kowanne akwai. To sai wani ya zo ki tambayar Abdullahi dan Abbas, in na ga wani mummunan abu irin wannan ya zan yi nasiha sai ce ka je ka same shi kai da shi. Wannan malami sai suka ce cikin abin da ya shafi abin da ke gudana a cikin yanayin mutane, ana abubuwa marasa kyau a gudanar da mulki, ko kuma a rayuwar mutane ana barna, misali sata ta yi yawa, corruption, ana ta zinace-zinace, ana shan giya, ana abubuwa dai marasa kyau. To maimakon ya zama malami zuwa zai ya hau mumbari sai ransa ya ɓaci, kowa ya sani in ana laifi kowa ransa ya ɓaci yake, ba abu ne na daidai ba? To idan rai ya ɓaci sai ka faɗi maganganu da yake ba su da kyau, ko ka ce shugabannin nan ko ka tsine musu, ko kuma ka ce ba masoya Allah ba ne, in ma aka samu mummunan kuskure wani ya ce ma ya fidda su daga addini. To ne duk ba hanya ce ta malamai ba. Hanyar malamai shi ne kasancewar shi mai shugabanci yana da wata maslaha da take da alaka da kowa. Mecece ita maslahan nan? Ta a yi masa da'a, in ba a yi masa da'a ba za a zauna lafiya ba ko? In ya zama kullum a kowanne wuri ko darasi ko mumbari aikin malami shi ne ya zo ya ce to shugaba wannan ya yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, to riko da shugabancin ƙasa ko area da ake wannan shugabancin zai sako-sako. Saboda me? An zubda mutuncin shi mai shugabancin, zai za ta kai ga ba zai ba da umarni kowa ya ɗauka ba. Ina faɗa mana ne a ƙa'ida ta musulunci ba ta wannan demokuraɗiyyar ta zamanin yanzu ba. Dan a yanzu sai ka ji mutum, misali mutum yana da yan abokan wanda ake cewa yan adawa ko misali, masu asali opposition ne fa, amma sai aka bashi fassara mara kyau aka cewa adawa. Adawa fa abin da larabce, menene adawa?
gaba kenan fa da kiyayya bai kamata a rika kiran waɗannan abubuwa adawa ba sai ka ji mutum a radio yana maganganu yace kaza da kaza akan wani mai shugabanci misali wani abun ma zai iya zama kazafi ne wani abun ƙarya ce tabbas to sai ya zama cewa malamin addini ya kamata ya kula shi lafazinsa bai kamata ya zama irin wannan in lafazin malamin addini shi ma ya zama irin wannan ma'ana shi cikin harkar siyasar shi ma zai faɗi kaza to ana samun matsala domin shi malamin addini duk abin da ya faɗa ana ganin yana wakilta shari'a ne ko kaman a madadin Allah ya faɗa in ku kace Allah baya son wane to fa dole ne kowa ya kishi ina fatan mun fahimci abu shi yasa yake da hatsari shigar da harkoki na waɗannan abubuwan wato a janibin wato malamin addini ya sa kansa cikin waɗannan abubuwa ka bar mutane wanda zai kaza yi kaza wanda zai kaza yi kaza yawa amma dai akwai mas'aloli da shawarwari malami ya shiga cikin yadda zai bada shawara ya ce abu kaza fa bai dace ba ya kamata shugabanni ku zama kuna jagorancin al'umma ku ya zama cewa maslahar su ita ce a gabanku duk wannan abu ta hanyar rubutu zaka iya ta hanyar ziyara ka bada ka faɗa in kai wannan tsakaninka da Allah fa ka fidda kanka na fatan fahimci wannan amma ba lalle ne sai ya zama a zagi da cin mutunci kamar yadda yake ba wato wasu mutane suna gani har ya zama malamai suna cewa Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan sosai yake cewa idan mutum ya zama in yayi inkarin a daina abu ya zama zai jawo tashin hankalin da zai jawo a yi munkar ɗin da ya fi wannan ya ce to haramun ne inkarin magabata wata rana yana tafiya shi Ibn Taymiyyah a zamanin da aka yi rikicin tatar kun san tatar ai da ake ba da labari wasu mutane sun zo wasu suna ta saɓani mutanen Mongolia ne ko mutanen China ne wasu mutane da ƙarfi suka fitini al'ummar musulmi a ƙarni na 8 kuma suka kakkashe al'umma a ƙarni na 7 zuwa na 8 na hijira kenan an kashe mutane da dama an kashe musulmi ina ji ana taɓa ba mu labarin cewa Ibn al-Athir yana cewa wata rana ya ce kai shi bai taɓa ganin abin da ya tayar masa hankali ba a duniya irin wannan abu tunda ake ba a taɓa tada hankalin musulmi aka ci mutuncin musulmi aka zub da jinin musulmi irin wannan lokacin ba ya ce saboda razanar da musulmi suka yi fa ta kai musulmi zai ɗauko takobi da kansa takobinsa in yi gano wani daga cikin tatar sai ya ciro takobin sai ya miƙa masa sai haka ya jira shi ya kashe shi saboda tsabar razana da musulmi suka an fi ƙarfin musulmi kwata-kwata a lokacin to shi ne a lokacin nan Ibn Taymiyyah yana cikin waɗanda suka yi wato wani abu mai kyau mai ƙarfi wajen jan hankalin mutane a zo ai jihadi da sunan musulunci a yaƙi waɗannan tatar ɗin domin da su musulmi ne sai suka watsar da shari'ar musulunci suka koma harkarsu ta gargajiya suka daina bautawa Allah har sallah suka daina suka ma canje shari'ar suka koma abin da suka saba na da to shine malami suka bada fatawar wajibi a yaƙe su suka zo suka tinkari al'umma suka kashe suka rusa daula ta ƙarshe ta Banu al-Abbas daular abin da ake cewa daular Abbasiya ko a hannunsu ta faɗi yawwa to a lokacin nan Ibn Taymiyyah sai da ya faɗakarwa ya bi gari yana jan hankali su shugabannin su kuma a lokacin masu jagoranci na siyasa suka yi rauni shi ne mai jawo hankalin mutane ko taho kuyi wa shugabannin nan da'a domin sai da shugabanni ake yin jihadi mutanen suka zo suka zama ƙarƙashin shugabannin shugabannin kuma ya ja hankalinsu da ayoyi ku daina tsorata wannan fa kare addini suka cire tsoron suka tafi jihadin kuma aka yi nasara aka rusa tatar ina fatan fahimci wannan to a lokacin da ake cikin tsakanin yaƙe-yaƙen wata rana yana tafiya da shi da wasu mutane nasa ɗalibansa sai suka ga wasu daga cikin tatar ɗinnan waɗannan mutanen masu azabtar da musulmi suna wasan karta suna kuma shan giya sai wani daga cikin ɗalibai ne ya ce karmaka Allah me zai hana a je a yi musu wa'azi a hana su daina wannan abu sai Ibn Taymiyyah yake cewa ku kyale su zama suna yin shan giya da caca yafi da a ce sun zo sun kashe al'ummar musulmi ya ce in kuka zo kuka ce ku daina kaza ɗin nan to za su har zuƙo kuma shikenan sai a ci gaba da kashe al'ummar musulmi kashe al'ummar musulmi maslaha ce babba da bai kamata a riƙa taɓa ta ba duk abin da zai jawo fitina ba a yin sa ina fatan fahimci wannan ƙa'idoji ne na addini haka yake to a lokacin nan shine har Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Ilamul Muqi'in na rubuto su abubuwa da ya ambata a wannan babin yana cewa la yajuzu inkaru munkarin hatta tatayaqqana annahu lan yantaqil al-fa'ilu ila munkarin ashadda minhu haramun ne in kaga mutun yana wani mummunan laifi kuma kana da yaqini in ka hana shi zai je aikata wani abin da yafi wannan muni suka ce to haramun ne da ijma'in malamai wannan ba wai magana ce ma da akai sabani akai da aka ce a wannan ra'ayoyin wasu bane suka ibn qayyim cewa ijma'i ne cewa haramun ne ma ka hana shi wannan abu saboda hana shin zai sa ya je ya aikata wani abu da yafi wannan din da ake yanzu rashin kyau to shine har ya kawo kaidoji sai yake cewa kaidar da mai wa'azi zai bi ita ce wannan mai so ya duba ilamul muqeen na ibn qayyim sunan sa ilamul muqeen ar-rabbil alamin yake cewa ya kasa abun kashi hudu yake cewa idan mutum ya san idan ka hana in mai wa'azi ya san in ya hana wani mai laifi wani abu to zai tashi daga wannan laifin yayi wani laifin fiye da wannan sai shi wannan bi ijma'in malamai haramun ne kama hana shi wannan fa duk yana da alaka da mai kasan zai je ya dawo a istihadin ka da tunanin ka da yadda kake da basira wajen gwada abubuwa yadda za su je su dawo na biyu yace an yantaqila ila ma huwa khairun wa din in kasancewa in ka hana shi wannan zai koma ya aikata alheri kuma ya addini sai ce to wannan shine wanda ake nufi fal yughayyiru din a wannan hadisin da ake magana akai in ka san mutum in ka hana shi yasa malamai suke sabani akan cewa wai shin wannan inkarin yana da alaka ne da kudura kawai mutlakan ai yana da alaka ne haka kawai duk inda kaga an ana wani mummuna abu ka hana ko kuwa akwai yanayin da sai ka auna kaga maslaha ko rashin maslaha jumhurin malamai da yawa daga cikin malamai sun tafi ga cewa kawai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yughayyiru bi yadihi kawai to in kaga abu ka hana wannan ra'ayin malamai akwai kuma wasu irin su ibnu taymiya wanda ra'ayi ne na su ibnu abbas da su abdullahi ibnu umar cewa in da rashin maslaha a wajen hani din to kar a hana saboda kada a auka cikin wato abin da yake yafi shi muni shi yasa ibnu qayyim ya gina wannan magana ta sa akan wannan ra'ayin sai yake kawowa zan fadi wancan magana ta ibnu umar in na gama wannan kar in manta na uku yace an yantaqila ila munkarin musawin ya zama idan ka hana shi mummunan aikin nan zai koma ya aikata wani mummunan aikin daidai da wannan shine musawi daraja su daidai da wancan sai suka ce wannan mahallu ijtihadi wannan zaka yi ijtihadi anan ka yi cewa to a tunda abin da dai ne kawai ka ce bari in yi in kuma kaga maslahar barin ita ce tafi sai ka bari abu na hudu kuma na karshe shine an yantaqila ila munkarin akhar ya ciru daga wannan ya koma munkar wani daban wanda be ambata shin yafi wannan ko ba wannan ba wani ne daban nau'in sa daban shi ma sai yake cewa wannan shi ma la yajuzu malamai suka ce a ina suka gina wannan kaidojin in ka kalli yadda sahabbai suka zauna da junan su na farko da kuma shugabannin su masu jagoranci daga baya to za ka ga cewa wannan kaidar kamar da Sheikh Salih Ali Sheikh yake cewa wannan ra'ayin na su Ibn Taymiya yafi lura da zaman lafiya fiye da wancan ɗaya ra'ayi din yace na farko za mu ga a zamanin irin su Abdullahi ibn Umar ba a lokacin su aka yi al-Hajjaj ba mun san Hajjaj Hajjaj sarki ne mai zalunci wanda a zamanin Abdul Malik ibn Sulaiman shi ya turo shi a garin a Iraki don yi maganin ƴan tawaye kuma mara tausayi ne haka yana da zalunci kwarai a masallaci ma zai iya sa a kashe mutum kawai nan da nan jinin sa ya zuba ko musulmi shi ya kashe Abdullahi ibn Zubair mun san Abdullahi ibn Zubair dan gidan Zubair ibn al-Awwam shi ya kashe shi a Ka'aba kuma a zamanin sa har an sai da garin binciken ina su Abdullahi ibn Zubair suke sai da aka harbi Ka'aba da majaujawa duk wannan a zamanin sa akai wannan wato halin fitinu irin waɗannan duk an yi su a baya shi yasa kullun ake cewa idan irin waɗannan abubuwa sun faru me ya kamata musulmi su yi su koma su ga yadda na bayan nan ya suka yi mu'amala da wannan yanayin nasu a lokacin nan sun yi inkari gare shi sai wannan abu ba daidai bane to amma shi wannan bawan Allah wani iri ne wanda inkari gare shi yanzu zai iya sa mutum ya rasa ransa shi yasa malamai da dama suka yi ihjami ba su yi ba sai waɗanda shi kansa yana tsoron mai tarihi zai faɗa a kansa a baya tunda ya kashe Ibn Zubair sai da yi nadama da ba taɓa irinta ba da za a yi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ka kashe shi kuma kun san wani abu a zamaninsa shi ya ba da umarni aka sa digo-digo ɗin akan Qur'ani digon ba da digon shi da digon wannan shi da umarnin sa akai wadannan kuka wato ga aikin alheri an yi anan kuma ga tarin zalunci az-zahabi a cikin littafin siru alamin nubala yake cewa wannan mutumin da yazo tarjumar sa sai ce la nuhibbuhu ba ma san sa yace bal nubghibuhu yace ba ma wai ba ma san sa ba muna kin sa wajibi ne kuma mu kishi saboda irin abubuwan da ya aikata marasa kyau wanda suka fi masu kyan wato yawa azzalimi ne malamai ba sa koyewa cewa azzalimi kuma yayi abubuwa marasa kyau sosai to abin da nake so in kai gare shi a lokacin da khalifa shine jagora a gwamnatance kuma shine limamin sallah da juma'a da komai shike sai a go masallaci wanda zai jagoranci shine wannan din da ya Hajjaj din da kuka faɗi wannan yin abin da ya juya ya kabbara kuma ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi hudu bar juma'a ya sauka yi wa mutane sallah to abinda zai sa malamai dama su ce dole in fitina tana faruwa samari da malamai a wannan zamani su koma su waiwai baya ya akai lokacin fitina su Abdullahi ibn Umar wanda ake faɗa ake ba da labarinsa akan wato tsantseni da yawan wato riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah a bayan Hajjaj duk da wannan abin da yake yanzu mutum a ce ya sa wa Ka'aba majaujawa an harbe ta ai ko yanzu kana ji a labari kuma ma yanzu zai a wannan ai shikenan kafiri ko ba haka bane ba na fadin wannan abin dan mai dariya ina fadi ne saboda na san hatsarin sa kuma hakikatan duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suke faruwa na wasu fitunu da meye idan ba a koma kan harkar asalin yadda addinin ya faɗa ba ya zama cewa wato fahimtar abun gwargwadon yadda zuciyar mu ta fahimta akan haka za a yi to gaskiya akan faɗa cikin kuskure yawa ina fata mun fahimci wannan to kaga su Ibn Abbas su hatta Ibn Mas'ud Abdullahi Ibn Mas'ud wata rana ana Mina Mina lokacin aikin haji in aka yi aikin haji ana zaman Mina da azahar da la'asar da isha'i raka nawa ne ake biyu ko yawa wannan sunnar gun kenan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka Abubakar yi haka Umar yi wata rana Uthman da aka zo Mina ana wannan ana aikin haji sai tashi sai raka'a hudu sai mutane suka tafi gun Abdullahi ibn Mas'ud ku kuka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi wannan irin abu Usman ya zo ya yi raka'a hudu bayan ko biyu ne aka saba a lokacin nan Ibn Mas'ud sai aka ce me yasa kai ka bi shi sallar kai raka'a hudu ka cika sai ce na cika saboda ina tsoron sabani ma'ana sabani zai iya kaiwa ga wato mu kai ga tashin hankali ayi rigima shi yasa sai na bi shi sallar dan cika a lokacin daga baya zan je in same shi to wannan shine hanyar wato inkari kun ga wannan ai babban abu ne za a ce gashi yadda annabi yayi wani sahabi ya zo ya canza sai sauran su ce me yasa za a yi haka to maimakon ai tashin hankali ai harguwa ai rigima sai a maiwa ulul amri malamai da suka san me zai kai me zai kawo ina fata mun fahimci wannan shine nasihar da naso amfani da wannan dama bayar domin duk da dai mun sha fadar irin waɗannan abubuwa hakika kuma ba dan wani abu ba illa wannan shine musulunci gurgudan abinda malamai suka rubuta kuma suka fahimta yawa amma da yake ba mu saba jin sa ba da'iman aka ji yana mukan dan samu ƴan matsaloli kafin aka bi irin waɗannan abubuwan sai wani ne ce ko tsoro ne son duniya ne ko a ce ko a gaban su mai martaba shi yasa ake Allah sauke Allah subhanahu ta'ala ya san ba haka ba Allah ya kyauta kuma ya gyara mana al'amuranmu Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan shine abinda zai yadda da shi a kowane yanayi kuma shine zai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد